Dagobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Sauraro barkamu da wannan lokaci shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41 ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM akwai wasu tashoshin su ma na FM a Niger inda suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya haka kuma muka je kasar Ghana a garin Kumasi za a iya jin mu ta Alpha Radio ko kuma a fada ka cokan cikin yanar gizon mu ta VOA Hausa Masu gabatarwa
Safinatu Sadisu Dangi
sai kuma ni Usman Ahmad
Masu sauraro yau Litinin 27 ga watan Agusta da shekarar 2018 za mu yi magana ne akan shin waɗanne irin darussa muke koyowa a ayyukan ziyarar ibada kamar zuwa Makka ko birnin Qudus musamman ga mata a matsayin su na iyayen da suka fi kusa da ƴaƴan su
zuwa na aikin haji na koya hakuri da zama tare zaman tare abin da ban taba yi ne ba kuma da nazo na gane yanda kowa ana zaman tare da hakuri
mu'amala da mutane sayayya aikin haji ba na rago ba za ka ga tsofi waɗanda suke da shekaru da ba su da lafiya suna tafiya suna dawafi suna safa da marwa
To bayan an ji wannan tattaunawa wanda aka ji so mun tabbintawa da wakilin mu ta tattauna mana da jama'a a Makka bayan an gama aikin haji to muna nan kuma tafi da amsan tambayar da muka muku a shafukan mu na abota
za kuma mu ji ta bakin masu sauraro ta waya don mu tattauna yadda wasu lokuta akan samu wasu matan da ke zuwa aikin haji da juna biyu wasu har ma su haihu a can
to muna son mu gane cewa wani irin mataki ake bi ne wajen tantance masu ciki kafin su tafi Makka ko kuma irin waɗannan ayyukan ibada sannan me ya kamata a yi dan a kare faruwar irin waɗannan abubuwa wanda ya saba wa dokar zuwa ayyukan haji lambar mu ita ce alamar tarawa 1-202-205-2655
yanzu zamu fara da jin amsoshin tambayar da muka muku a shafukan mu na abota cewa a ganin ku waɗanne darussa ya kamata mutane su koya daga ziyarar ibada zuwa Makka ko birnin Qudus
To sakon farko ya fito ne daga Zaharuddin Umar baban yara bici yace salamu yau da gobe kadan daga cikin darussan da ya kamata mutane su koya daga ziyarar ibada zuwa Makka sun hada da jin tsoron Allah son juna rashin kyamatar juna zumunci bin doka da oda tausayawa talaka tunawa da ranar alkiyama da dai sauransu Allah ya sa mu dace mu ma mu ziyarci wannan wuri amin nagode ku tashi lafiya
To sai Musa Salifa Tuskum MSP yace hakika ziyarar Makka kadai ta isa ta kara wa mutum imani da kwadayin aljanna.
Sai kuma Jabir Yahaya Muhammad Kadisau yace hakika ziyarar waɗannan wurare yana da matukar muhimmanci musamman ganin yadda waɗannan wurare ke da muhimmanci ga al'ummar musulmi.
Sai Abubakar Kawu Girgir yace jin tsoron Allah da rike gaskiya da taimakawa duk wani mai neman taimako da kuma uwa uba rike ibada ka inda na'in. Hakika wannan darussa ne masu matakar muhimmanci da ya kamata mahajjata da sauran jama'a su koyi da su.
Bafaji Sulaiman Nafa da yace a gaskiya ya kamata mu koyi tausaya wa juna da kuma gudanar da ayyukan ibada akan lokaci duba da yadda wasu da yawa suke wasa da salloli amma a can kasa mai sarki da zarar lokacin sallah yayi kowa kokarin sa ya rufe shago ya tafi masallaci domin dimbin ladan da ke hakan ke da shi.
Sai Rulwani Ibrahim London ba Adamawa ce hakika akwai darussa kamar tausayawa marayu da marasa galihu da yawaita ibada kaskantar da kai da dai sauransu ku tashi lafiya masu malaman zauren yau da gobe
to mun gode sai Zainab Musa mai addu'a tace ya kamata ga duk wanda Allah ya ba ikon zuwa Makka ya ƙara jin tsoron Allah ya ƙara biyayya da bautawa Allah shi kadai ya guje wa saban Allah Allah ya sa mu dace
to amin sai Husaini Alhaji Ali mai gishiri Rijau yace hakika akwai darussa masu matukar yawa waɗanda idan har da gaske mabi yake to kuwa zai ga darussa waɗanda suka hada da ibadu masu yawa kaunar juna mutunta juna da dai sauransu Don haka ya kamata duk mabiyin da ya samu damar zuwa ziyara a ƙasa mai tsarki, to ya kamata ya zama jakada na gari. Da fatan Allah ya bamu yin ikon ibadunmu ba tare da son zuciya ba, amin.
Sai kuma Rabi'u Nuhu na Buka yace assalamu alaikum yau da gobe. Ikon Allah yace tabbas akwai babban darasin da ya kamata al'umma su koya, shine san juna da kauda duk wani kabilanci da wariyar launin fata da rukun addini tsakani da Allah. Ku tashi lafiya, uga kabara da anti Safinatu.
To mun gode. To idan muka koma shafin mu na Twitter @sadiq_Khadija tace tabbas akwai darussa masu dimbin yawa da masu zuwa maka ko birnin Kudus domin gudanar da ibada, saboda a kullum zaka kasance cikin tsarki tare da karanta littafin addini da nuna halaye na gari da taimakon marasa karfi.
To sai kuma Atmaida Aminu yace assalam, darasin da ya kamata waɗanda suka ziyarci Makka ko birnin Kudus su koya shine sanya tsoron Allah har zuciya ba iya fuska kadai ba.
Sai @sy mai lengelenge yace darussa sun hada da juriya da yafiya ga juna, sannan uwa uba mutun ya san da cewa a duk lokacin da ta Allah ta kasance a kansa cikin ire-iren waɗannan tufafin farare na harami za a rufe shi da su.
Sai kuma @arabiyu gidan maji GMD kenan yace fatan alheri gare ku malaman yau da gobe. Darussan da ya kamata masu zuwa Makka ko birnin Kudus su koya su ne yawan sadaka da salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da yin istighfari wato neman tuba kenan da sauran ayyukan alheri.
To sai daga ƙarshe @ishaq_babalau yace salam yau da gobe, tabbas akwai darussa da ya kamata a koya musamman kamar halaye na gari. Ku huta lafiya yau da gobe. To mun gode, a cigaba da turo mana da sakonni.
To game da wannan batu na darasin da ya kamata a koya a yayin ayyukan ibada da ya shafi kamar zuwa aikin haji da kuma irin su Kudus wanda kiristoci kin san suna zuwa Jerusalem ko su aikin nasu hajin, haka kuma musulmai na zuwa Makka su nasu. To wani irin darasa ya kamata mu koya domin su mata musamman suna zuwa da yawa a irin wayannan abubuwan, kuma suke dawa cikin iyali wanda sun fi kusa. To wakilar mu Madina Dauda ta tattauna da jama'a zuwan muhawarar yau da gobe domin sanin wani darasa suka koya, me suka gani ya burge su da mamaki da sauran makamantansu a ƙasa mai tsarki.
Jama'a, muna muku maraba da zuwa zauren yau da gobe da ke zuwa daga Makka a ƙasar Saudi Arabia. A yau ina tare da baƙina guda uku, da Hajara Salihu Bagudu, Amina Modu da kuma Lubabatu Shu'aibu. Za mu tattauna akan aikin haji da kuma irin darasin da aka koya lokacin aikin haji. Da farko barin tambayi anti Amina Modu, kin zo aikin haji, na san ba hajin ki na farko bane ko?
Na farko ne.
Hajin ki na farko ne? To menene zaki ce darasin da kika koya a zuwa wannan aikin hajin naki?
To darasin da dai na koya wannan hajin shine na koya hakuri, domin anan ana ce mana duk wanda ya bata maka rai sai kai hakuri, saboda in ba kai hakuri ba kar haji kai bace, akan ba masu hajin mu ya bace duk abin da mana sai mu yi hakuri, sai abin ya zo ya bi jiki, da a ce ma ko a gida haka muke da abin ya canzu, ya mun samu kyakkyawan rayuwa sosai.
Bari zo wajen Hajira Salihu, ke kuma menene zaki ce kin koya a zuwan ki aikin haji?
Zuwa na aikin haji na koya hakuri da zama tare. Zaman tare abin da ban taba yi ne ba, kuma da nazo na gane yanda kowa ana zaman tare da hakuri, karan hakuri da juna.
To ke ma din aikin hajin ki na farko ne?
Na farko ne.
To bari dai a hankali a zamu dawo. Lubabatu, ke me zaki ce kin koya?
Gaskiya zuwa na koyi zama da jama'a, saboda taro ne na mutane daban-daban, yarurruka daban-daban, al'ada daban-daban, amma kuna zanna tare, kuna haƙuri da juna, zama ne na lumana da amana tsakanin ku da juna. Kowa yana zanne yana ibada, kuma yana kula da ibadan shi, kai ya bata ibadan shi. So ni babban darasi da na koya shine a sai duniya za ta zanna lafiya idan aka saka haƙuri a cikin rayuwa.
To kafin ki zo aikin hajjin nan anti Amina Modu, wane irin labarai kike ji ne na zuwa Saudiya lokacin aikin haji?
To ana da yace in kun je haji fa kar a yi siyayya, in an yi siyayya maybe addin za zubar da kayan ku ku rike ku zauna karkuye amma gaskiya mun zo mun kasa daurewa mun je muna siyayya daga ba sai ka zo kaga kudin ka ya kare ka zo ka shiga wani irin hali wasu ma har sai da kayan da suka siya suke yi saboda haka abinda dai na koya ya kamata din gaskiya mu rike mu hakura mu jira sai bayan an sauke mutum yana so ya je siya abu ya siya shine dai abu na sanna
wannan ma din shi kanshi darasi ne ko
wannan ma another darasi ne sosai yanzu wannan ne farkon zuwa na da a ce zan kara zo wani haji ba zan yi abin da na yi yanzu ba shine abin da dai na koya
Hajara zuwan ki aikin haji na tabbata kin samu wasu irin labarai kafin ki zo shin yaya labaran da kika samu suke akwai wanda suka baki sha'awa ko kuma suka tsorata ki
eh sosai akwai wanda suka tsorata ni sosai
kamar wayanne irin labarai ke
su ce aikin haji ba aikin mutum da bashi da lafiya mutum mai karfi wanda zai iya aiki da kanshi kuma so mutane da yawa su ce aikin haji ba wasa yana da wahala sai kai ma ka zo ka gani a wanto alhamdulillah
da kika zo kin wahala
alhamdulillah babu wahala insha Allah
to me zaki ga mu wani bako wanda bai taba zuwa aikin haji ba yanzu in kika koma
abin da ran ga ma duk yan uwana wanda ba su taba zuwa aikin haji ba in har in sun sa niyya za su zo aikin haji zuciyarsu ya zama daya ka su bi bakin mutane alhamdulillah babu kowani wahala a cikin aikin haji
shi ma din darasi ne ko
darasi
to antiluba ke na tabbata kila hajin ki ba na farko ba kila ko
gaskiya ne ma haji na farko ne amma actually like abinda ta fadi cewa mutane sukan gaya maka abubuwan da ke faruwa kaman in kun zo mu'amala da mutane sayayya ba aikin haji ba na rago ba sai na lura cewa sai in ma ka zo aikin hajin kaga yadda mutane suke yi sai kaga mutane sun motivating ɗinka ko sun encouraging ɗinka za ka ga tsofi waɗanda suke da shekaru da ba su da lafiya suna tafiya suna dawafi suna safa da marwa sai kaga a sai ai duk ciwo da ke jikinka ya warke a sai aikin haji yana tare lallai da albarka banda lafiya da lafiya kuma da albarka
to barin dawo ga anti Amina zuwan hajjin ki na farko ne menene abin da zaki ce ya baki sha'awa shigowar ki kasar Saudi Arabia
abin da dai ban sha'awa shigowa na farko shine ina so in je harami in ga harami ne dama ina zuwa harami da naga Kaaba kai naji dadi abin ya ban sha'awa ba na ma son fita ciki ina nayi dawafi nayi sayi still na zo na ina ga rana har na kwana cikin Kaaba so farkon abin da ya ban sha'awa gaskiya haram ne masallacin haram inda Kaaba take shine ya ban sha'awa gaskiya shigowa na farko
baki mu'amala da wasu ba cikin gari da zaki zo ko da kuka sauka ko na bu
eh gaskiya kam Madina kuma gaskiya saftan su kam shi ma ya ban sha'awa da kuma shiga rauda kwarai ya ban sha'awa sosai domin rauda kam kai mun shiga ba mu ma so mu fita ana korin mu still muna ta so mu zauna gurin so rauda ma gaskiya ya ban sha'awa ba kadan ba
kwana nawa kuka yi a Madina din
kwana 7 kai
Hajara kefa menene abin da yafi baki sha'awa da kika shigo Saudi Arabia
abin da ya bani sha'awa shine daga Madina da naje haram mun je rauda da muka je ina ta kallon ko ina wurin da baka taba gani ba abin sha'awa ne da kuma da muka zo muka zo masallaci muka je haram muka shiga ina Allah gan Kaaba ina ganin Kaaba sai nayi kabbara son uku nace Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allah ka san saki dawo shekara mai zuwa gan Kaaba gabana haka
tun kafin ki dawafin ma
sosai wallahi kai Allahu Akbar
to antiluba hada ido da Kaaba shine wannan karo na farko ya kika ji
gaskiya hada ido da Kaaba is amazing abu ne da zaka ga gashi nan kana kallon shi a TV kana ganin jama'a around it kana ga kaman yaya mutanen nan suke survive yanda ya suke numfashi ya suke tafiya ba sa jiwa juna ciwo da sauransu sai kuma ga ka kai ma kana cikin su kuna tafiya kuna mu'amala da juna ka dan ture mutum ka ce mashi sannu ya dan ture kai ce maka sannu, gashi nan dai kuna mu'amala cikin lumana da amana, kowa yana san dan uwan shi, ga kuna ba ku san juna ba, yaran ku daban-daban, amma da kowa ya gan kowa yana murmushi, ga murmushi wannan yana ganin dan uwan shi ne musulmi, ba maganan yare bane ko maganan fata ko launin fata ko wani abu, a'a, ase Islam ita ce abin da ta hada mu, kuma ita ce ya zama ta da mu yan uwa. Kuma abin da ya burge ni gaskiya, Madina ta burge ni, mutanen Madina they are very accommodating, suna mutane ne da suke son jama'a gaskiya. A can naga inda mutum zaka ganshi, ina zanna masallaci cikin masallacin Madina, kawai muna zanne sai ga wata very young, shekaru kadan kalilan, tazo ta tara mu tace ku zo, ku zo in karantar da ku Qur'ani. Muka zanna ta bude Qur'ani, muna zanne mun dauka mun iya karatun Qur'ani, sai ga wata yarinya karama tazo ta zanna tana gyara mana karatu, tana koya mana karatu gaba ɗayan mu da tsaffi da yara, ga tsafta, ga son jama'a, ga ba mutane kyauta. Zan baki labarin abinda ya faru a lift, na hadu da ba wani bawan Allah yana riki da sallaya, sai ce kai sallayan naka ya man kyau, kawai kamun ya fita lift din sai ya juya ce man gashi, nace mashi a'a dan Allah ya tafi shi, ce a'a shi dai tunda ya man kyau gashi ya bani kyauta. So abin da kake gani a sai a duniya akwai abin da kai baka gani ba, kuma a sai a duniya akwai abin da zaka fita kaje kai karatu. Gaskiya zuwa Madina da Makka abin ne darasi ne babba wanda zata iya canza mata rayuwa.
To Aunty Amina, in kika koma gida Najeriya, wani labari ne zaki bayar ne ma waɗanda suke son su miki maraba, su ji irin abubuwan da kika fuskanta a nan?
To farkon labarin da zan bayar gaskiya na batawa na Amina. Na dan bata Amina gaskiya, domin da muka je jifa, bayan mun gama jifa mu mun da muna kan dawowa, sai muka bata. Mun bata mu zo tent din mu, mu tambi nan mu tambi can, mun gaji sosai tukunna. Daga baya muka samu wasu ƴan, muka ga wani signboard din Lagos tukunna, sai muka ce kai tunda Lagos Nigeria ne, bari in mun bi wannan signboard nan mun je, wata kila mu samu ƴan Nigeria sai su directing din mu. Amma mun sha wahala kafin nan muka zo muka samu wajen, sai aka yi ta directing din mu har muka zo tent din mu. To ina ga shine farkon labarin da naje Najeriya zan bayar.
Ki zo Saudi Arabia kin bata Amina?
Na bata Amina.
To bayan haka da wani labari na ka'itarwa da zaki bada?
To raina haram ma gaskiya zan bada labarin Makka da Madina gaba daya. Domin haram da cunkoson sa, yadda muka da ana ce in kuna tawafi kafanka ba zai taba kasa ba, kaza kaza da ake fada, gaskiya this time around ba mu experience wannan abun ba, kowa da kafan shi yake tafiya. So wannan ma gaskiya zan iya bada labari akan shi.
To Hajara, bari mu ji naki irin labarin da zaki ba ƴan uwanki in kika koma.
Farkon abin da zan fara ba su labari shine batawa na Amina.
Okay, ma kin bata
sosai, tare muka bata, mun bata muna ta tafiya, da mun je mun jefa, da muka dawo sai mun je mun shiga wani country daban, kawai wannan ma is a very good experience. Kuma zan ba su labarin yanda masallacin haram yake, kuma ina fata su ma shekara mai zuwa suna garin nan insha Allah.
To baki mu'amala da wasu ba wanda yaran ku daban, ko kuma ku nemi yin hira, ba sa jin ki, ke ma ba kya jin su
sosai, suna nan san mutai kaman bebiya kan juna.
To ya kuke fahimtar juna?
San mu kai bebiya, san mutar ba no English, sai ce no English, san mu ce halas, bye bye. Guy, it was not easy.
To Aunty Luba, wani irin labari zaki mayar gida ne kam?
Lallai ni ina da labari masu yawa. Na daya zan ba a jama'a labarin mutanen Madina, a sai accommodations da suka yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam bai sai a kan shi ba. It goes to all the Muslims around the world. Ba ruwan su da kadarka ko kuma yaraka ko wani abu, they are very accommodating. Wannan abin ya burge ni sosai. Kuma zan ba da labarin yadda muke mu'amala a masallaci. Zaka ga mutum daga wani ƙasa, wani duniya, bai jin yarinka ba ka jin yaran shi, but yana so ya san labarin kai, tambaye ka Africa, ka ce mashi Africa, yana so ya sani a Africa ina ka fito. To Africa, Africa Nigeria, you explain, kai ma ka ƙara ce mashi Nigeria, Nigeria, bai san inda Nigeria yake ba, but dai shi
ya ganka Nigeria, kuma mutanen Madina suna son Nigerians. Abinda na lura da Makka, na ɗaya in ka je shago su ce Nigerians mutane ne masu in suna son abu suna saya, na biyu suna son wani footballer wani Ahmed Musa. In suka ganka Nigerians, yes I love Ahmed Musa, za su daga maka hannu. Wannan abu ne da suka sa a ransu, kuma suke yasa suke son mumuma. Sannan a Makka, masha Allah, akwai labarin haram, akwai labarin bata a Mina. Wannan abu ne da ya faru da kowa da kowa. Of course, shawara da zaka ba jama'a, in za ku tafiya ku dinga tafiya in group, wannan yana taimakawa. Da muka zo Makka, muka sauke dawafin mu dawaful ifada, da muka koma Mina, mu ma mun bata. But alhamdulillah, wani abin da ya burge ni shine a sai kasashen duniya akwai volunteers, akwai mutane da suka yi volunteering kansu, geographers da suka zo suna rike da maps din Saudi Arabia, suna karanta muku tent from tent to tent. These are the people that the sky guiding din mu, sai muka samu hanyar mu muka koma gida cikin sauki. To wannan ma abu ne da ba mu da shi, ba mu cika wannan volunteering work din na kasashen mu ba, abu ne wanda za mu yi shi, ba albashi ake biyan ka ba, but you want to do it sai ka yi shi saboda ka taimakawa mutane. Irin waɗannan abubuwa yana taimakawa ya kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali tsakanin al'umma.
Anti Amina, zan dawo gare ki fa, saboda baki maganan irin abincin da kika tarar a Saudi Arabia ba, ganin cewa wannan shine karin ki na farko da kika zo.
Eh, to gaskiya ne wannan, domin kafin mu zo an dinga ce mana kar ku je baya ji, kar ku je ba za ku iya cin abincin su ba, duk da dai ba a so a zo da yajin bana. Amma dai mun dan zazzo da yajin, yadda aka faɗa haka gaskiya abincin nasu ba haka na same su ba, don za ka iya ka ci baya ji right from Madina, abincin su was okay. Amma da muka zo Makka, abinci ya dan canzo gaskiya. Abincin Makka da Madina daban ne. A Madina muna siya abincin su kuma wasoke ko ba yaji zaka iya kaci, amma da muka zo Makka ma akwai abincin, amma dai wani din gaskiya sai dai kai amfani da yajin da gaske, saboda haka gaskiya batun abinci kam mun yi experiencing wannan din.
To Hajara, kin dan samu farakin sha a Saudi Arabia?
Ha, sosai. Suna nan su takaru, suna kawo tuwon shinkafa, tuwon sakwara, dan wake, duk suna nan. Abincin Najeriya duk suna nan kala-kala, har da sumyan kuka duk mun ci.
To wannan ba labari bane da zaki bayar a gida?
Sosai, zan bada labari sosai a gida.
Anti Loba, bayan ji abin da ya kayatar da ke a cikin abincin da ake ci a Saudi.
Abin da ya burge ni dai shine rayuwa da muke mu a Africans, muna cin abinci ba mu cika cin food ba. Da nazo Saudiya sai daga cin food is part of their culture. Abu ne da zakai ma zaka ji dadin shi. Akwai grapes, akwai apple, akwai oranges, akwai a lot of fruits anan. Sannan kuma abincin su ba laifi. In muna cin abincin da ake ba mu a hotel, da ake ba mu sahiya da yamma, mukan dan zuba yajin mu. Amma in muka fita waje, mukan je restaurants mu ci abincin Indians, which is wata rana suna dan sa mushi chili, Chinese su ma akwai barkono, ba sai ka je da yaji ba, kuma abincin su yana da dadi. Sai dai kawai in ce tsada, saboda in ka dubi kudin kaga riyal 5 ne, amma a sai in ka juya kudin Najeriya ribiyar ne kake kira riyal 5. An ce abinci 16 riyal, a sai kana maganan 1,600. Kai ko in baka san lissafi ba, to lallai kudin ka zai kare kanka ankara. So sai kana yi kana lissafi, amma suna da abinci alhamdulillah, akwai fruit, akwai abinci. Abu ne da gaskiya ya burge ni anan. Abu ne kuma da zan ba da labari, a sai ba lalle sai ka zo da yaji ba, akwai abincin da zaka ci babu yaji.
To mun koro hira, amma kuma lokaci ya mana halinsa. A madadin baki na guda uku wanda wannan aikin hajin da suka yi na bana shine aikin hajin su na farko, Hajara Salihu Babudu, Amina Modu da Lubabatu Shuaibu, dukkan su alhazai ne da suka zo daga babban birnin tarayyar Najeriya, Abuja. Ni Madina Dauda da nayi hira da su, nake cewa mu kasance lafiya.
Salatini mara addadi Muhammadu addadi.
To kai tsaye kuma yanzu za mu dauki wayoyinku kamar yadda muka ce don mu gano wani irin mataki ake bi na wajen tantance masu ciki kafin su tafi Makka.
Haka yake musamman ma sannan me ya kamata ma a yi ne don kare faro irin waɗannan abubuwa da kowa ya san ya saba ma dokar zuwa irin waɗannan ziyaruri da ake zuwa na ibada. To shi yasa zamu tattauna da mutane don mun so mu samu su masu ruwa da tsaki to amma kasance
kamar din suna haji yanzu
shi yasa bamu iya samun ko daya ba. To ga wani akan layi daga Sokoto.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mai magana Bello Garba ina Sokoto Najeriya.
To Bello dina.
Abubuwan da suke kawo irin wannan na farko dai wani bi abin da ke faru irin wurin tantancewa sai ga ansa suna rai ko kuma an yi irin abin nan na gatanci to shi ke gaskiya ana barin wasu suna ketarawa
saboda wani ya san wani kenan kake nufi saboda wani ya san wani kenan sai ya samu gata sai ya tsallake kake nufi
kwarai
to mun gode Belladina to mun gode Belladina
to assalamu alaikum muna da kira daga Jigawa wake magana daga Jigawa
muna na Alhaji Ahmad Kafin ta kofar garin Bulangu a kafin wasu local government daji
to muna jin ka Alhaji Ahmad Kafin ta
to alhamdulillah kamar yadda yan uwa suka faɗa hakika ne ma na je wurin aikin hajji nan na gani babu wahala sosai kamar yadda mutane suke kukutawa wahala kamar fata a American kusan kamar ya zama wajibi ne yaji da fata a harami to kuma kamar yanda
masu juna biyu fa
tafiya da masu ciki din nan tantancewa
dan kowa wannan shekara an samu irin wannan matsalar
naga mutane da dama wanda suka je su da ciki ba yan Najeriya ba kuma kananan yara sun yi dokokin su suka tsara ba kuma mai dokokin Najeriya suka tsara a tashi lafiya daga Alhaji Ahmad Kafin
to mun gode ya ce wato shi ga nauni kenan to bari mu je Kano assalamu alaikum
Amma alaikum assalam barka da aiki
barka ka dai to da muke magana daga Kano
mai magana dan Juma mai shago ko kai ne a karamar hukumar sanya da ke jihar Kano Najeriya
to mun gode dan Juma muna jin ka ka rage amma rediyon ka
yau na ji ka abu da kuke tattaunawa kan dai zuwa mutanen mu Saudiya da kuma masu ziyara irin kudu haka
to muna jin ka musamman masu wanda ake samu su je da juna biyu
to ni abinda zan kara ga mutanen mu masu zuwa Saudi Arabia da Allah da Annabi idan sun je su rika kasancewa jakadu na gari ga kasahensu kuma abinda
mun gode dan Juma
to muna da wani kira daga Sokoto assalamu alaikum
wa alaikum salam hayya kina magana da Kabiru Abubakar Bulan Yaki daga local government Sokoto
to mallam Kabiru muna jin ka
to Bulan Yaki
gaskiya farko dai duk wanda Allah da rage Saudiya gaskiya zai farin ciki kuma zai ga ayyuka na ibada waɗanda baka taba gani ba
to me zaka ce ga masu zuwa da juna biyu mata da ke zuwa da juna biyu
ya kamata
gaskiya wannan duk wanda ke gani na je da juna biyu Saudiya to ya bi ta wata hanya ne
magu kenan
wanda Allah ka dira je ya san akwai wahala musamman ma irin tashi daga Mina zuwa Jihar Shedam wanda yake wasu za su je kasa
akwai wahala dama ai wahalhalin ake guje musu ake cewa kasu je da cikin ai ba wai ba a san su je makan bane
to amma ka san Usman
to mun gode sosai
akwai kacewa ni da kai da wallahi ki gare ni
sai mu ce ya bace
makka na harami wallahi na bace kila na yi minti 30 man sai inda muke
to ina ga mai juna biyu ta bace ka san Usman wasu ba wai ana ganin kamar nan hadda laifin masu mahukuntan da ke
yabo
wasu in za su je suwasu in za su je sai mazajen su sima safitsarin sa ba
shine mun ji wannan Aisha muka so dama in sun dawo maka mu tambaye su mu ji shin suna sanar da irin wannan cewa mun ibada kuma na kan ce ai wani lokaci zaka ga cewa saboda cin hanci da rashawa wani lokaci da ka tutu a irin kasashen mu
kuma da kamar yadda wannan
zai bada tawada kuɗin ma shine aunawan yayi
ko ba kuɗi ba ma sanayya din da wanda yayi magana yace sanayya yace in ka san wani to ba za a ma duba ka ba
to wanda kuma hakan bai dace ba domin in kin je kin wahalar da kanki kin wahalar da cikin kin wahalar da gwamnati
kuma amma je ai bari ka dauki ciki ka je ka wahalar
to Allah ya sa mu dace sai mu sake jiwa kuma yau dai litinin kan yau shirin ya kammala sai kuma in Allah ya kai mu gobe yanzu kan
safinatu sodangi
sai kuma Daniel Brown da shine wada umarnin shirin da engineer mu na yau Mr. Pete ne Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ubangiji ya tabbatar mana da alkhairin sa mu zama lafiya
Atiyam.